Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19:31:49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Domban da Dalal FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalo da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin. Yau Laraba 11 ga watan Satumba 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Mahmud ba mu labarin.
Yau Hafiz, barka da asuba. Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta ce ta cafke akalla mutum 250 a nan Amurka da Najeriya waɗanda ake zargin su da hannu a damfarar jama'a a kafar yanar gizo. Yayin da Amurkan shugaba Trump ya kori mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa John Bolton. A kuma daidai lokacin da a yau za a fara tarukan jimamin zagayowar ran da aka kawo wa Amurka hari shekaru 18 da suka gabata, wato harin 11 ga watan Satumba.
Wanda suke sa kudin yayi wa dole a rage, wanda suke zuke kudin babu dalili ka saka kudin da zai ma sati a zuke shi a kwana daya, wannan a bincika kuma a hukunci.
Dr. Isa Ali Fantami kenan ministan sadarwar Najeriya. Haka kuma za ku ji cewa a jihar Katsina ta Najeriya, ƴan bindiga masu ta da ƙayar baya sun sako rukuni na biyu na mutanen da suka yi awon gaba da su makonni biyu da suka gabata.
Su zo su halba bindigogi, su halba mu bindigogi, su ba mu kashi, su ba mu kashi, sai in kin yi kuka su kashe kif mu kyale. Ruwa ta hu muna nan ciki da mu da jarirai, ruwa ya ba mu kashi mu kwanta cikin ruwa.
Sannan kuma Madina Dauda za ta shigo da shirin demokuraɗiyya a yau. Kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari.
To jama'a assalamu alaikum. Kusan mutum 250 aka kama a Najeriya da nan Amurka a wani samaman haɗin gwiwa da jami'an tsaron Najeriya da Amurka suka gudanar. A wani mataki ne dakila ayyukan masu damfarar mutane ta kafofin wato yanar gizo a cewar jami'an tsaro. Samaman wanda aka kwashe watanni hudu ana yin sa yayin nasarar cafke jimillar mutum 281 ciki har da mutum 167 da aka kama a Najeriya da wasu 74 da aka kama su a nan Amurka, kamar yadda wata sanarwa da ma'aikatar shari'ar Amurka ta fitar a jiya Talata. Sanarwa ta kuma yi nuni da cewa an yi kaman ma a kasashen Turkiya, Ghana, Faransa, Italiya, Japan, Kenya, Malaysia da kuma Burtaniya. Ina kai nasarar kwace dalar Amurka miliyan 3.7. Wannan sanarwa na zuwa ne 'yan makonni bayan da masu shigar da kara a nan Amurka suka samu wasu 'yan Najeriya 77 haɗe da wasu mutum 3 da laifin gudanar da wata kungiyar 'yan damfara da ke ha'intar mutane da kamfanoni miliyoyin daloli ta kafar yanar gizo. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce korar da shugaban kasa Donald Trump ya yi wa mai ba da shawara kan harkokin tsaron kasa John Bolton ba za ta sauya manufofin Amurka a kasashen waje ba.
But I don't think any leader around the world should make any assumption that because someone of us at of heart that
ba na tunanin wani shugaba a duniya zai yi tsammanin cewa saboda wato wasu mu sun tafi manufofin shugaba Trump za su sauya ta kowace irin hanya. Shi dai Pompeo ya bayyana a gaban manema labarai tare da sakataren Baitulmalin Amurka Stephen Mnuchin domin ganawa kan ƴancin gashin kai da shugaban Amurka ke da shi na ɗaukan matakan saka takunkumi a yakin da yake yi da ayyukan ta'addanci. A baya an tsare wato an tsara tare da Bolton za su yi ganawar kamar yadda aka sanar a baya, lamarin da ya yi nuni da hanzarin ficewar Bolton daga gwamnatin ta Trump. Da tsakar ranar jiya Talata, shugaba Trump ya wallafa bayanan sallamar Bolton a shafinsa na Twitter inda ya ce, "Na faɗa wa Bolton a daren jiya cewa ba na buƙatar sa a White House domin ba na gamsuwa da irin shawarwarin da yake bayarwa. Saboda haka na ce miƙa takardar yin murabus wacce ya bani da safiyar jiya Talata." Sai dai a martanin da ya mayar cikin gaggawa a shafin na Twitter, Bolton ya ce, "Ni ne na miƙa buƙatar zan aje aiki na," sai shugaba Trump ya ce min na bari za mu tattauna da safe. A halin da ake ciki an nada Charlie Kupperman a matsayin mukaddashin mai bada shawara kan harkokin tsaron kasa a cewar fadar ta White House. A yau Laraba ake sa ran ƴan uwa da iyalan wanda harin 11 ga watan Satumba ya ritsa da su a nan Amurka za su hallara a daidai yankin da tagwayen benayen cibiyar kasuwanci na duniya suke a da. Waɗanda 'yan ta'addan ƙungiyar Al-Qaida suka rusa a harin da aka kawo nan Amurka a shekarar 2001 yankin da yanzu ake wa lakabi da Ground Zero. Mutanen za su hallara ne domin yin jimami da kuma tunawa da kusan mutum 3,000 da suka rasa rayukansu a lokacin hare-haren. Ana sa ran shugaba Trump zai halarci wani taron tunawa da harin a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, yayin da mataimakinsa Mike Pence zai je wani wuri da ke kusa da garin da ake kira Shanksville a jihar Pennsylvania domin yin jawabi a wannan wuri da ke ɗaya daga cikin wurare uku da hare-haren na 11 ga watan Satumba ya shafa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabar yankin Hong Kong Carrie Lam ta yi kallon hadarin kaji ga duk wani yunkuri da majalisar dokokin Amurka ke yi na yin wata sabuwar doka da za ta shafi yankin. Ta ce gwamnatin wannan yanki ta lura cewa wasu majalisun dokokin kasashen waje musamman ma na Amurka na shirin gabatar da wani ƙudurin doka da zai yi katsalandan a harkokin Hong Kong sam ba za mu amince da wannan ba. Kalaman na shugaba Carrie Lam na zuwa ne bayan zanga-zangar da aka yi a ranar Lahadi wacce dubban mutane suka yi tattaki zuwa ofishin jakadancin Amurka da ke birnin na Hong Kong. Suka yi kira ga Amurka da ta amince da wata dokar tabbatar da 'yancin bil'adama da mulkin demokuraɗiyya da suka shafi yankin na Hong Kong. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce yana da niyyar haɗe wani yankin yammacin kogin Jordan da yankunan Isra'ila idan yin tazarce a zaben da ke tafe a mako mai zuwa. Matakin da wasu ke ganin zai ƙara rura wutar takaddamar da ke tsakanin Yahudawa da Falasɗinawa. A jiya Talata Netanyahu ya bayyana hakan a wani jawabi da ya kai tsaye ta talabijin, inda ya ce yana da burin haɗe tsaunukan yankin Jordan da kuma arewacin matattar teku wato Dead Sea idan har ya yi nasara a zaben na ranar 17 ga watan Satumba. Sai dai jami'a ƙungiyar tabbatar da 'yancin Falasɗina ta PLO Hanan Ashwari ya wallafa a shafin Twitter cewa wato zai kawar da wannan mataki da zai dauka zai kawar da duk wata dama da ake da ita ta cimma matsayin zaman lafiya tsakanin Yahudawa da Falasdinawa. Kamfanin Apple ya fitar da yar autar wayar salula ta iPhone a jiya Talata a daidai lokacin da yake fuskantar gagarumin gogayya a fagen kera wayoyin salula da ya jima yana cin karansa babbaka. Rahotanni sun yi nuni da cewa wayar ta iPhone 11 ba ta da wasu bambance-bambance masu yawa da sauran na gaba da ita. Sai dai ta zo da na'urar ɗaukar hoto har guda uku wacce sifa ce da sauran abokanan hamayyarta na kamfanonin Samsung da ake kerawa a Japan da Huawei na China suke da ita.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sai fagen rahotanninmu. A Najeriya, ministan sadarwar kasar Dr. Isa Alifantami ya ce tazarar alƙaluman raya tattalin arziki da ɓangaren sadarwa ke samarwa ya fi kashi 5% idan an gwada da sashen man fetur da iskar gas. Ministan ya kuma ƙara da cewa zai bi sawun matakin da ma'aikatarsa ta ɗauka na hana ƙwaron mutane wajen kwashe musu kuɗi da suka zuba a wayoyinsu ko na'urorinsu na hawa yanar gizo ta ɓarauniyar hanya. Ga rahoton da wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya ya aiko mana daga Abuja.
The gap is more than 5% between oil and gas and ICT. This tells you that at least the sector is
doing... Tazarar alƙaluman raya arziki da ɓangaren sadarwa ke samarwa ya fi kashi 5% in an gwada da sashen fetur da iskar gas. Wannan na nuna maka wannan sashe yana tafiya yadda ya dace. Inji ministan sadarwar Najeriya Dr. Isa Alifantami a zantawarsa da manema labaru jim kaɗan bayan dawowa daga taron sadarwa na duniya da a bana aka gudanar a birnin Budapest na ƙasar Hungary. Isa Fantami wanda ya jagoranci tawagar Najeriya taron da ya duba ƙalubalen sadarwa da kuma hawa kan wannan manhajar sadarwa mafi karfi da hana jinkiri ta 5G ya ce yanzu zamanin samun ci gaba ne na tattalin arziki ne ta hanyar sadarwar zamani.
GDP kwanan da aka bayyana gudumawa da harkokin rayuwa da ke wajen man fetur ke bayarwa kashi 91.18 shi kuma gudumawan da mai yake bayarwa oil and gas shine 8.8 cikin da 2 amma an ka duba gudumawan ICT shine 13.82 kaga a yanzu nake bayyana maka gudumawan da yake bayarwa ICT bangaren telecommunications information technology ya ma haura gudumawan da mai yake bayarwa ga GDP na Najeriya to zaman da aka yi dai an duba kalubalen na'urorin zamani da wanda suka fito sabi da kuma matsalolin da Afirka ke ciki musamman a Najeriya muna da yan jarabawoyi wanda muna da akalla wurare guda kaman kauyuka 200 wanda har yanzu ba su samu bandwidth ba
haka nan Fantami ya ce zai bi sawun matakin da ma'aikatarsa ta dauka ta hana ƙarar mutane wajen shanye musu kudin su da suka zuba wayoyin su ko na'urorin su na hawa yanar gizo ta barauniyar hanya
wanda suke sa kudin yayi wa dole a rage wanda suke zuke kudin babu dalili ka saka kudin da zai ma sati a zuke shi a kwana daya wannan a bincika kuma a hukunci na ba wasu waɗanda na dora a hakin su ne NCC wata guda su dawo mun da labarin me suka yi bayan wata daya zan tabbatar da shin abin da nace su yi su yi ko ba su yi ba daga nan kuma sai a san me za a yi nan gaba
shi ma shugaban hukumar bunƙasa sadarwar zamani NIDDA Kashifu Ino Abdullahi ya ba da tabbacin wanzar da abin da ya zayyana da ayyukan da suka faru lokacin da Fantami ke babban daraktan hukumar
ya dauko mu ya hada team lokacin muka yi forming strategy me canje dabaru na amfani da technology a Nigeria so wannan strategy din an yi na shekara 4 ne already mun fara aiki akai kuma mun yi nisa akan aikin abinda zan yi shine na ga mun karasa wannan ayyukan da muka fara tare an yi achieving duka abubuwa
Nigeria dai yana da kamfanonin sadarwa da dama masu zaman kansu ciki ko har da MTN na Afirka ta Kudu inda kasar ta gaza wanzar da kamfanin sadarwanta na wayar tangaraho ta girke Nitel da ta salula Mtel yanzu dai abin da ake iya gani sai dogayen karafan sadarwar kamfanin Nitel a birane da kauyuka da ma'aikatan da suka yi ritaya da ke ba da tarihin jiya ba yau ba Nasiru da Maili kai murar Amurka daga Abuja Najeriya
Madalla a gaida Nasiru Adamu El-Hikaya da wannan rahoton. To har yanzu dai muna Najeriya inda 'yan bindiga masu ta da kayar baya a jihar Katsina da ke arewa maso yammacin kasar suka sako rukuni na biyu na mutanen da suka yi garkuwa da su makonni biyu da suka gabata a wani mummunan hari da suka kai a garin Shimfiɗa ta karamar hukumar Jibiya a karkashin yarjejeniyar sulhu da gwamnatin jihar ta Katsina. Daga Katsina ga rahoton da wakilinmu Murtala Faruku Sanyin ne ya aiko mana.
Rukunin na biyu da 'yan bindigar suka sako sun kunshi mata 10 da jinjiri 1 wanda ya bada jumlar mutane 16 kenan idan aka hada da wasu 5 da aka sako ranar Lahadin da ta gabata. Wannan ya biyo ne bayan rangadin da gwamnan jihar Aminu Bello Masari ya kwashe tsawon mako 1 yana yi domin tattaunawa da kuma yin sulhu da 'yan bindigar da ke tada kayar baya a jihar waɗanda su ma aka saki mutanen su kusan 9 da ake tsare da su.
Sunana Sa'adatu Garba. Sun zo sun tara hanya ne suka yi ta halbi sai muka kwakwanta cikin mota ashe wasu distintire suka zo suka isko mu cikin mota sun ma halbi wata mata cikin mota suka yi yamma da mu suna tahiya da mu wata tsohuwa ta gaza face ba ta aita ya suka halbita shikenan suka ce to ba mu kashe ku amma in mazan ku su ba da miliyan 10 ba mu hidda ku daga nan su zo su halba bindigogi su halba mu bindigogi su ba mu kashe sai in kin kuka su kashe ki mu kyale ruwa ta hu muna nan ciki da mu da jararai ruwa ba mu kashi mu kwanta cikin ruwa kwanan mu 16 in so haya ta waye su ba da wata shinkafa a dawa da gishiri a ba kowa ya watsa ba mai karcin komi sai kuma da marce
kamar ku nawa ne aka kama
mu 18 yaro 11 mu 29
to yanzu mutun nawa aka sako
mu 10 aka sako yaro 1
ina sauran su
suna can mata 8 yaro 10
ayyukan yan ta da kayar baya da suka hada da kai hare-hare kisan jama'a da mata ce su domin karbar kudin fansa sun ta'azzara sosai a jihar ta Katsina jim kadan bayan da rahotanni suka ce an so mu samu zaman lafiya a makwabciyar jihar Zamfara sakamakon fito da tsarin sulhu da yan ta da kayar bayan wannan ya sa jihar ta Katsina rungumar tsarin na sulhu duk da yake gwamnati Masari ya ce jihar ce ta so magudanar da tsarin
to in ka tana tun 2016 mu a Katsina muka fara shirin muka zanna da su suka dawo mana da bindigogi fiye da 400 muka samu akalla wajen shekara 2 da rabi ba mu sake samu wata fitina ba. To amma saboda a wancan lokacin jihohin da suka yi makwabtaka da mu ba su yi shiga cikin shirin ba, saboda haka duk shugabannin da suka yi jagorancin a cikin Fulani wannan zaman lafiya duk aka bi aka kashe su. Amma wannan karan mu gwamnoni 11 mun tare a nan mun yi da cewa mu yi abu guda ɗaya musamman a jihohin Arewa maso yamma domin mu tabbatar da cewa to insha Allah za a samu nasara.
Idan aka ce sulhu zai kunshi wata yarjejeniya da za a yi, watakila wace irin yarjejeniya ce kuke shiga da waɗannan mutanen kasancewar suna neman makudan kuɗaɗe kamar su saki waɗanda suka kama?
To a yarjejeniyar mu ba mu gane kuɗi.
Har kawo yanzu dai akwai sauran mutane kusan 18 da ba a sako ba daga cikin mutane 29 da 'yan bindigar suka yi awon gaba da su a garin Shifi da kadai a wani hari da suka kai makonni 2 da suka gabata, kazalika da wasu kuma da aka ce an kama su a wasu garuruwan. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Madalla gaida Murtala Faruku Sanyina da wannan rahoton. Yanzu kuma kafin mu je ga shirinmu na demokradiya a yau ga wannan.
Mu abin da ya sa muka dauki wannan al'amari yanzu Kano mun fi ko ina yawa a Najeriya. Kuma yawan al'umman nan tamu mun lura cewa idan ba mu hattara ba yawan nan zai zama jidali. Idan kuma muka yi yunkuri sosai da sosai yawan mu zai zama jari. To ba ma so yawan ya zama jidali, mun so ya zama jari. Kuma babban hanya da zamu bi yawan mu ya zama jari shine.
Gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje kenan a wata hira ta musamman da yi da muryar Amurka. Sai a biyo mu a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 domin jin wace hanya ce za ta zamto jari ga yawan al'umar jihar Kano. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 1 na dare da minti 17. Ga Madina Dauda da shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Jama'a barkanmu da saduwa a wannan shirin. Ni ce Madina Dauda. Makon da ya gabata mun kawo muku kashin farko na nazari da muke yi akan batun bayar kananan hukumomi kudaden su kai tsaye ba tare da zuba su a asusun haɗin gwiwa ba. Duk da tabbacin da muke da shi na cewa yawan kananan hukumomi sun fara samun kudaden su daga tushe, akwai labarin cewa wasu shugabannin kananan hukumomin sun zama ƴan aikin gwamnonin su domin sun samu wani sabon salo na karban kudaden. Wato gwamnati na ba shugabannin kananan hukumomin wani umarni na su ɗebi kudaden albashin ma'aikatan su sai su zuba saura a jakar Ghana Musgo, sai su kai Ghana Musgo din wani daki a gidan gwamnati su aje jakar kudin, ma'ana babu wanda ya karba a hannu. Saboda haka zai zama abu mai wuya a bisawun kudaden idan liki ya tashi. A yau za mu tashi ne a inda shugaban kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi Comrade Ibrahim Khalil yake bayanin irin goyen bayan da kungiyar ta samu daga majalisar dokokin kasa ta 8, inda yake cewa
in an duba majalisa ta 8 har ta ji kukan mu a matsayin tarayya ta zartar da kudurtoci guda 2 wanda inda Allah ya sa gwamnonin Najeriya ba su yi abin da suka saba yi wajen danne irin wannan yunkuri dan tabbatar da kananan hukumomi sun rayu yadda ya kamata ba, da watakila ma wannan hukuma bata zo ta yi umarnin da ta yi ba. Waɗannan kudurce-kudurce guda 2 kamar yadda aka sani sun yi niyyar gyara da kuma tabbatar da yin zaben kananan hukumomi a duk lokacin da ya kamata a yi ba tare da kirkirar dama ta ainihin ha'inci da zalunci. An san masu ci zababbu za su kare lokacin su ko zangon mulkin su a kishirye zabe har sai lokaci ya tafi dan gwamnati ya samu damar dauko mutanen da yake so ya dora su akan shugabancin karanan hukumomin da su ci gaba da danne mutane. Kudiri na gaba yayi magana akan yadda za a tabbatar da kowace karamin hukuma an yi zabe shekara nawa zababbu za su yi akan mulki, sannan kuma akwai kudiri wanda ya tabbatar da kudaden kananan hukumomi su tafi kai tsaye zuwa asusun kananan hukumomi ba tare da sun tsaya a wani zango wanda tsayawarsu a wannan zangon shi yake ba wa gwamnonin jihohi damar wakacika tashi da kudaden kananan hukumomin nan, kuma wannan yana cikin abin da yake ƙara talauci, yake ƙara ainihin kawo rashin tsaro, yake ƙara tabbatar da zaman dirshen na cututtuka a cikin al'umma.
To kana nufin kenan da wannan umurni wato yawancin waɗannan matsaloli da ta lissafa za su kawo kenan?
Ai shi wannan umurni na wannan hukuma ta NFIU abin da yake idan an duba sashi na 162 na kundin tsarin mulki wanda anan ne wannan tsari na asusun haɗin gwiwa na tsakanin jihohi da kananan hukumomi kundin tsarin mulki ya tanada shi. Wannan matsuguni na kudaden kananan hukumomi da jihohi wannan asusu kenan wanda kundin tsarin mulki ce kawai karba zai yi ya kuma mika wa kananan hukumomi yace
ba yanzu haka ake yi.
Alhamdulillahi gaskiya an samu ci gaba mai yawan gaske duk da dai akwai matsaloli da suka biyo sabon tsarin da suka haifar.
Amma da aibamnoni sun kalubalanci wannan batu fa
gaskiya ne sun da farko ana fitar da wannan tsari kururuwa suka yi cewa ba su yadda ba domin kundin tsarin mulki ya ba su dama su zauna akan kudaden kananan hukumomi su sarrafa su yadda suke so. Mutanen Najeriya suka yi musu ca suka ga cewa lallai ba sa tare da al'umma sai suka canja tsari sai suka ce suka rubuta shugaba Muhammadu Buhari takarda cewa suna jan hankalinsa ya shiga tsakanin su da wannan hukuma da ta zo ta kawo wannan tsari na kare haƙoƙin al'umma kare haƙoƙin kananan hukumomi domin kudaden nan su je karkara kamar yanda ya kamata. Dubi da cewa kundin tsarin mulki ya dasa kananan hukumomi a ƙarƙashin ikonsu ne. So wannan shine kukan da suka yi. Suna yin wannan kuka mu kuma matsayinmu na kungiya mai sa ido akan yadda ake tafi da kananan hukumomi da haƙoƙin ma'aikata sai mu ma muka rubuta shugaba Muhammadu Buhari takarda jan hankalinsa cewa abinda hukumar nan ta yi daidai yake da kundin tsarin mulki sashi na 162 domin kundin tsarin mulkin nan ya ce wannan asusun haɗin gwiwa asusu ne na kawai karɓar kuɗi da kuma rabawa kananan hukumomi. Saboda haka duk abin da ya faru a wannan matsuguni sabanin karɓa da tura wa kananan hukumomi an aikata haram. Shugaba Muhammadu Buhari duba takardar ne duba ta gwamnati suka je suka same shi to gaskiya wannan abin abu ne wanda yake ina da alaka da kundin tsarin mulki kuma yana da alaka da shari'a.
To watanni uku kenan dai yanzu da bada wannan umarni kun sa ido kun ga yadda kudaden ke tafiya a kananan hukumomin shin ana basu ko dai ba a basu an dakatar ne kawai sai bayan an kammala wannan?
To alhamdulillahi kai tsaye da cikin jihohi 36 kusan zance kowace jiha babiyan da za ta yi wajen taba kudaden nan domin dokar da aka kafa daga wannan hukuma bankuna da suke aje wannan kuɗi su aka kafawa cewar ba a yadda su ba da kuɗin nan ga kowanne mutum ba, ba a yadda su biya kuɗin nan ga kowanne kamfani ba, sai dai su biya kudaden nan ga kananan hukumomi. Sannan wannan umarni gaskiya ya tafi daidai banda rahoto da muka samu daga jihohi kamar guda biyu. Duk da an samu nasara tabbatar da kudaden kananan hukumomi daga asusun haɗin gwiwa nan ba inda suka je sai asusun kananan hukumomi, to gwamnonin nan kuma sun fito da wata sabuwar hikima ta karɓar kudaden nan. Bayan an tura kudin nan sun tafi kananan hukumomi, mafi yawancin gwamnonin nan suna aika wata takarda da suke kira government obligation, watan takarda ce mai dauke da nauye-nauyen gwamnati akan kananan hukumomi. A cikin takardar nan zaki ga an rubuta abubuwan daban ma'ana kowace gwamnatin jiha tana kirkirar abubuwan da a gurinta su ne government obligation din nan. In an saki kudin nan za a ce to ƙaramin hukumomi ku dawo da miliyan 5 kowacen ku na tafiyar da jami'ar jiha, ku dawo da miliyan 10 na tafiyar da wani tsari da gwamnatin jiha ta kirkira domin ci gaban al'ummata. So duka wannan in kika duba baya cikin tsarin alaka kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada tsakanin kananan hukumomi da jahohi, kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada karamar hukuma zaman kanta take yi. Duk da akwai abu na alaka na tafi da gwamnatoci a cikin tsarin ainihin jamhuriya, shine ake kira intergovernmental mechanism. Intergovernmental din nan shine a inda aikin wata gwamnati ya tsaya daga nan aikin wata ita shi. To duka wannan ana yin shi ne cikin kwanciyar hankali, ana yin shi ne da fahimta, ana yin shi ne da yarjejeniya, ba ana yin shi ne ta karfin iko kamar yadda gwamnatin jihohin nan suke ba. Domin wannan government obligation tirsa sakananan hukumomin nan ake dan babu yadda za su yi. To ganin shi ne ke faruwa.
To gashi dai kaman kun samu nasara tunda wannan umarni ya fito, ya zamana kenan kaman kananan hukumomi sun samu ƴancin kansu.
Na'am.
To kuma sai gashi yanzu ana neman kuma samun tannaki da wannan government obligation da ka faɗi yanzu wani umarni daban da gwamnati ke fitarwa suke ba kananan hukumomin nan.
Na'am.
To yaya za ku yi ne ku a matsayin waɗanda ke kalubalantar dukkan waɗannan matakan da kuma yin kokarin tabbatar da cewa haƙarku ta cimma ruwa?
To gaskiya ne, na farko a matsayin mu na kungiya ta kwadago abinda zamu iya yi shi muke yi. Na farko mu bayyana munanan abubuwa da suke faruwa wanda suna da alaka wajen wahalar da talakawa suke ciki. Hanyar da zamu iya sanar da shugaban kasa shine irin wannan hanya ta magana da muke yi da ku, domin za a tayyara ta a duniya kowa zai ji. Duk da duk sanda irin wannan abin ya taso, gwamnati suna fakewa da cewa ai jamhuriya ce Najeriya, ma'ana federalism. Saboda haka gwamnatocin jihohi da gwamnatin tarayya sune abin da suke kira federating unit, kananan hukumomi a karkashin su suke. To ya kamata komai girman jamhuriya mutanen Najeriya da gwamnati su sani cewar, da shi shugaban kasa shugaban kasar Najeriya su sani cewar haƙƙin kowa da komai yana karkashin sa.
A nan muka kawo ƙarshen shirin a madadin baƙonmu kuma shugaban ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi Comrade Ibrahim Khalil, ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya.
Madalla gaida Madina Dauda. Kafin mu kammala shirin ga Mahmud ya dawo da labarai amma a takaice.
Kusan mutum 250 aka kama a Najeriya da nan Amurka a wani samaman haɗin gwiwa da jami'an tsaron ƙasashen biyu suka yi a wani mataki na daƙile ayyukan masu damfarar mutane da kamfanoni ta kafar yanar gizo a cewar jami'an tsaro. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce korar da shugaban ƙasa Donald Trump ya yi wa mai ba da shawara kan harkokin tsaro wato John Bolton ba za ta sauya manufofin Amurka a ƙasashen waje ba. Shi dai Pompeo ya bayyana gaban manema labarai tare da sakataren Bitilmalin Amurka Steven Mnuchin domin ganawa kan ƴancin gashin kai da shugaban Amurka ke da shi na ɗaukan matakan saka takunkumi a yakin da yake yi da ayyukan ta'addanci. A yau Laraba aka sa ran wato ake sa ran ƴan uwa da iyalan waɗanda harin 11 ga watan Satumba ya rutsa da su a nan Amurka za su hallara a daidai yankin da tagwayen benayen cibiyar kasuwanci na duniya suke a da, waɗanda ƴan ta'addan ƙungiyar Al-Qaida suka rusa a harin da aka kawo a nan Amurka a shekarar 2001 yankin da yanzu ake wa lakabi da Ground Zero. Shugabar yankin Hong Kong Carrie Lam ta yi kallon harin kaji ga duk wani yunkuri da Majalisar Dokokin Amurka ke yi na yin wata sabon doka da za ta shafi yankin, inda ta ce hakan katsalandan ne ga ƴancin gashin kan yankin na Hong Kong.
To masu sauraro, nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mu sallama da ku, muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga Ambassador Fatima Balla, bisa rasuwar mijinta tsohon jakadan Najeriya a ƙasar Switzerland kuma tsohon shugaban sashin tarihi na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, Farfesa Sa'ad Abubakar wanda Allah ya warasuwa a ƙarshen makon da ya gabata. Allah ya ji kansa da rahama mu kuma ya kyauta namu ƙarshen amin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Mahmud Lalu da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma injiniyan mu na yau Jalan Ellison a huta lafiya sai mun hada shirin mu na hanci.
VOA Afrique, le monde.